Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 16 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno da taimakon kungiyar motocin sufuri ta ceto wata mata da aka sato daga gidanta a jihar Niger aka kai ta garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ta gudanar da wani taron bita akan yadda za a samu ƙarin albarkatun noman shinkafa a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da yawa ke fuskantar ƙarancin abinci mai nasaba da yakin Ukraine da Russia.
A cikin bincike-bincike da muke yi da kuma dubiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashensu, wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa.
To za ku ji karin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum da labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Britaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Russia a ranar Alhamis, wanda ke auna shugaban Church Orthodox na Russia saboda goyon bayan da yake baiwa yakin Ukraine da kuma kwamishinar kare haƙƙin yara ta ƙasar Russia, wanda Britaniya ta ce ke da alhakin miƙa wuya da karɓar ɗaruruwan yaran Ukraine a cikin Russia ba tare da sansu ba. Sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ta ce Patriarch Kirill, shugaban Church Orthodox na Russia, ya yi ta cin amanar mukaminsa akai-akai domin nuna goyon bayansa ga yakin da ake yi da Ukraine. Shi dai Kirill da ɗaɗɗan abokin shugaban Vladimir Putin ne. Takunkuman na Birtaniya har ila yau sun haɗa da kwamishiniyar kare haƙƙin yara Maria Lvova-Belova, wadda aka zarge ta da bada damar ɗaukar yara marasa galihu 2,000 daga yankunan Luhansk da Donetsk da ke gabashin Ukraine, tare da bada tilasta yin renonsu a Russia ba tare da sansu ba. Kafofin yada labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Russia yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin. Xi ya shaidawa takwaransa na Russia cewa yana goyon bayan yin shawarwarin warware rikicin Ukraine, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Xinhua da na gidan talabijin na CCTV suka ruwaito. Wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar ta ce shugaban na China ya lura cewa Russia ba ta da laifi da ta ɗauki matakan kare muradanta game da barazanar tsaro da abokan nan hamayya suka haifar. Xi da Putin sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa mai fa'ida a cikin watan Fabrairu a lokacin gasar wasannin Olympics na hunturu na Beijing, inda ɓangarorin biyu suka yi alƙawarin cewa babu iyaka kan haɗin gwiwarsu. Babban bankin Amurka ya sanar a ranar Laraba cewa zai sanya wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki. Matakin da babban bankin ya yanke shawara zai ɗauka na ƙara yawan kuɗin ruwa da kashi 3/4 shi ne mafi girma tun watan Nuwamba shekarar 1984. Ƙarin da ake gani na tsadar rayuwa na zuwa ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki, wanda ke auna farashin kayayyaki kamar abinci da man fetur, ya ƙaru zuwa kashi 8.6 a cikin watan Mayu, mafi girman kuɗi a cikin shekaru 40, sakamakon ƙaruwar masu buƙatar gidaje, motoci, balaguro da sauran kayayyaki bayan ɓarkewar annobar wacce ta shafi safarar kayayyaki a sassan duniya. Wannan lamari na ƙarin ya yi tasiri a kan kasuwannin hanyoyin jari a Amurka sun mayar da martani mai ƙarfi bayan da gwamnati ta sanar da ƙaruwar hauhawar farashin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar fari da ke ci gaba da yin ɓarna a ƙuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar kasar Somalia inda aka yi kiyasin kashi daya na al'ummarta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar karancin abinci. Kungiyoyin bada agaji sun ce dubban yan kasar Somalia na cikin hadarin mutuwa sakamakon yunwa, yayin da ake samun rahotannin yara na mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. Yawan matan da suka rasa matsugunin su da yara masu fama da tamowa, mafi yawan su yan kasa da shekaru 5 sun yi yawa a asibitoci. Iyalan da ke tserowa bala'in fari daga dukkan yankuna na Somalia suna ganin Mogadishu a matsayin mafakar su daya tilo. Kungiyoyin agaji sun ce gwamnatin Somalia ba ta da karfin shawo kan matsalolin fari da matsalar karancin abinci mai gina jiki, kuma idan har ba a kai mata dauki ba, lamarin zai kara yin mummunan tasiri musamman akan yara. Hukumomin Brazil sun ce daya daga cikin mutanen da ake zargi da bacewar wani dan jarida dan kasar Britania da kuma wani dan asalin kasar Brazil a dajin Amazon ya amsa laifin kashe mutanen biyu. Yan sanda sun fada jiya Laraba cewa Amarildo da Costa do Oliveira, wanda ake yi wa lakabi da Pelado, ya shaida wa jami'an cewa ya yi amfani da makami wajen kashe Don Phillips da Bruno Pereira kafin ya binne gawarwakinsu. Wani mai bincike na gwamnatin tarayya Eduardo Alejandro Fontes ya ce Pelado ya kai 'yan sanda wani wuri jiya Laraba inda suka tono gawarwakin mutane. Phillips da Pereira sun yi balaguro zuwa dajin na Amazon ne da ke kusa da kan iyakar Peru da Colombia don daukar rahoto a dajin, wanda ke dauke da adadi mafi yawa a duniya na asalin kabilun da ke zaune a wannan daji.
A gaida Binta S. Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu duba bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta samu nasarar ceto wata mata da aka sato daga jihar Neja aka kai ta garin Maiduguri bayan da masu garkuwa da ita suka kwace kudadanta da kayayyakin adanta. Rundunar ta ce ta samu wannan nasarar ne da haɗin gwiwar kungiyar motocin sufuri da ke cikin garin Maiduguri. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Kamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya rishe da manema labarai inda suka samu nasara game da ceto wannan mata kamar haka.
Ka ceto wannan mata wata ta mana bayani tun lokacin tana cikin hayyacinta, mutane sun shiga gidansu da sanyin asuba a Niger State a Mina. So kuma sai suka tsare ta da bindigogi, suka ce ta kawo abun zobanta da abubuwan jikinta na mata wanda ta basu, suka fito da ita. Bayan su fito da ita, su uku mazajin sai suka shiga moto, kuma matan da take cikin su ta koma da ita cikin gida, ta kwaso kayayyakinta suka zo suka rangado da ita. To ita dai tun daga lokacin take ba sai in take ba, sai cikin ikon Allah jiya ne ta hallara a tabbio kan titi a cikin Maiduguri, tana zirga-zirga, aka taimaka mata da kuɗin mota zuwa tasha. Kuma muna da 'yan sanda a to saboda a tasha, saboda muna da daman wannan salo na yaƙi da mayagu, wanda muna da 'yan sandanmu a cikin tashoshi. Suka same ta, suka zo kawo ta gabana, da mata tambayoyi kuma muka tabbatar da cewa sato ta aka yi.
An dai gayyato mai gidan wannan mata da ake kira Malam Usman Abubakar Babba, wanda kuma shugaban jam'iyya ne na wata ƙaramar hukuma a jihar Niger, wanda ya tabbatar manema labarai cewa wannan matar sa ne. Amma yana bayani yana mai sharan kwalla.
Gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske, wanda na kasa bacci kwana uku, na kasa cin abinci, na kasa cin abinci, na kasa komai. So alhamdulillah, na ji daɗi kwarai da gaske.
Ita ko Malama Habibu Baffa ita ce matar da aka ce an sato daga garin Mina a jihar Niger, ta kuma tsinci kanta a nan cikin garin Maiduguri. Ga dai abin da take cewa.
A gaskiya ina farin ciki sosai saboda zan koma cikin iyalina, alhamdulillah.
Da suka je sato ki a nan jihar Niger, me suka ce miki?
Ba su ce mun komai ba, kawai sun tambaye ni mai gida na fa, saboda a ranar mai gida na ya dawo daga Abuja zuwa da nan Mina. So kuma sai ce a ranar kuma yake so su je ƙauyenmu. So kawai da su ma shigowa ina mai gidanki suka fara tambaya.
Tura ki a mota? Sai suka samu kanki a nan Maiduguri. Tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Borno ta mika waɗannan mutane ga rundunar 'yan sandan jihar Niger. Da rashe tun da farko sai dai ba da rahoton aukuwar lamarin a ofishin 'yan sanda da ke jihar Niger. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. A ci gaba da kokarin ganin an samar da wadataccen abinci a Najeriya, masana daga ciki da wajen kasar tare da haɗin gwiwar kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Refan sun gudanar da wani taron karawa juna sani game da yadda za a samu karin albarkatun noman shinkafa da kuma hanyoyin da za a magance matsalolin da ke hana samun amfanin gona mai yalwa a kasar a daidai lokacin da yakin Russia da Ukraine ke tasiri akan samar da abinci a kasashen duniya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Kungiyar manoman shinkafa a Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Syngenta da ke samar da magunguna da iri na noma sun bayyana hanyoyin da manoma musamman na shinkafa za su bi wajen inganta amfanin nomansu don tabbatar da an samar da wadataccen abinci a ƙasar ta sabbin hanyoyin yaƙi da ciyawa da ke janyo barazana wajen samun yalwa a abin da aka noma. Alhaji Aminu Goranyo shi ne shugaban kungiyar manoman shinkafa a Najeriya.
Taro ne na ƙarawa juna ilimi da masana daga ƙasashen waje da kuma mu nan cikin gida wato kungiyar manoman shinkafa ta yadda za mu iya ƙara samun ilimi na harkar noman shinkafa a cikin bincike-bincike da muke yi da kuma bibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin Russia da Ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashensu. Wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa domin muna cikin lokacin damina yanzu mu ga yadda za mu yi amfani da wannan damar ta damina samu ainihin cin nasara wurin harkar samar da abincin nan.
A duk shekara dai kusan 10 miliyan 7 na shinkafa ake ci a Najeriya, kuma kama daga nomanta ya zuwa taki da ma sarrafa shinkafan dai sama da mutane miliyan 12 ne ke samun aiki daga albarkan noman baya ga dubban miliyoyin naira da ke shiga aljihun manoma da masu sarrafa shinkafa a kasar. Hakan yasa kungiyoyin biyu suka hada manoma daga jihohi 36 har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don cin moriyar sabbin hanyoyin inganta amfanin nomar su na shinkafa. Hamza Ahmad Mahuta shine babban jami'in bada shawarwari na kamfanin Syngenta.
Shigowar Syngenta cikin wannan magana saboda an san cewa sai da kayan aiki za a yi aiki. So abin da yasa suka zo su haɗin gwiwa da wannan kungiyar manoma ta Refan shine domin a tabbatar manoma sun sami kayan aiki masu kyau kuma an koya masa yadda za su yi amfani da kayan aikin nan saboda da yawa suna da kayan aiki amma ba su san yadda za su yi amfani da su a gonar su ba.
Mataimakin shugaban kungiyar ta manoman shinkafa Alhaji Muhammad Awal ya yi ƙari da cewa
su suna da magani da muke amfani da shi mu kuma muna da manoma. Mu a nan a matsayinmu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa manomi ya girbi abin da ya kamata ya yi a cikin gonarsa akan kowace hektara. Kamar yanzu wannan idan kai yaki da ita wannan ciyawa wato za ka iya samun kamar ƙari 30% abin da ka samu a baya. To ƙari ne za ka samu domin ka yaki wannan ciyawar shinkafa ka ta fito ta haihu yanda ya kamata ta haihu. Idan da ciyawa ba za ta haihu yanda ya kamata ta haihu ba, saboda haka ka samu raguwa ka gani akan abin da ya kamata ka girba kenan.
Daya daga cikin manoman da suka samu halittar wannan taron Aisha Muhammad Bature ta bayyana cewa taron ya zo akan lokacin da ake buƙatar sa.
An wayar mana kai akan shi, sun kuma gaya mana ka'idojin yanda za mu yi. For example, in hecta ɗaya za ka noma, to shi wannan janta ɗin za a saka roban shi biyu, amma kuma in kika saka shi in time kenan. In kuma kika dan makara baki saka da wurba mai makwalli abin nan din roba biyu zaki saka uku, shi yana kashe ciyawa kuma ba zai taba miki shinkafan ki ba.
Tunda dai shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su hada kai wajen tsara hanyoyin daƙile matsalan ƙarancin abinci da ta kunno kai a duniya wanda ya ƙara ƙamari musamman a nahiyar Afirka sakamakon yakin Ukraine da Russia. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A tsarin demokradiyya, matsayin mataimakin shugaban kasa na da muhimmanci kamar na shugaban kasa, saboda shine zai rike shugabancin kasar yayin da shugaban ya shiga yanayi ko dai na rashin lafiya mai tsanani ko yayi murabus ko ya rasu. Dukkan jam'iyyu a Najeriya sun kammala zaɓuɓɓukan fidda waɗanda za su yi takara a shugabancin ƙasar. Jam'iyyar APC ta tsaida Ahmed Bola Tinubu, jam'iyyar PDP ta tsaida Atiku Abubakar, jam'iyyar Labour ta tsaida Peter Obi, yayin da jam'iyyar YPP ta tsaida Prince Malik Ado Ibrahim. Jami'iyyar NNPP kuwa Rabiu Musa Kwankwaso ta tsayar, jami'iyyar AAC ta tsaye da Omoyele Sowore, jami'iyyar SDP ta tsaye da Prince Adewole Adebayo, yayin da jami'iyyar PRP ta tsaye da Kola Abiola. A kasashen da suka ci gaba, babban abin da ake la'akari da shi wajen zaben mataimakin shugaban kasa shine yanki da ya fito da irin dangantaka da zai taimaka wajen harkokin mulki da ci gaban kasa. A Najeriya kuwa abubuwan da ake la'akari da su wajen fidda mataimakin shugaban kasa sun hada da yanki da kabilar da mutum ya fito, bambancin addini tsakanin shugaban da mataimakinsa, sai kuma inda hankalin kusoshin jami'iyyar ya karkata, musamman wanda zai iya janyo mutane da sauran albarkatun samun nasara a zaɓe. Da shike addini na taka gagarumin rawa wajen zaben shugabanni a Najeriya, na nemi jin shawara daga bakin malaman addinai da yake tsokaci kan irin mataimakin shugaban kasa da ya kamata 'yan takara su dauka. Sheikh Muhammad Nuru Khalid yace Najeriya na bukatar waɗanda za su hada kan 'yan kasar ne.
Da farko dai ya kamata mu san abin da kasar mu take bukata. Na farko shine haɗin kai. Haɗin nan kan nan kuma zai fi samuwa ne idan an yi wa juna adalci. Adalci dangane da wannan zaɓe da ke tafe shine muna ba da shawara 'yan takarkarun nan da suka zama a gaba suka tsaya za su nemi shugabancin ƙasa, musamman na manyan jam'iyyun siyasa. Ya kamata su rungumi abin da zai zama shine haɗin kan 'yan ƙasa ta hanyar yi wa juna adalci. Misali, yanzu a cikinsu akwai Mr. Peter Obi wanda shi Kirista ne, ɗan ƙabilar Igbo. To muna ba da shawaran in zai yiwu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso, in zai yiwu mun fi so don a samu zaman lafiya ya ɗauki mataimaki Kirista, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, wazirin Adamawa, shi ma ya ɗauki mataimaki Kirista. Shi kuma Alhaji Bola Ahmad Tinubu, shi ma in zai yiwu ya ɗauki mataimaki Kirista, domin a guje wa ƙara raba kan 'yan ƙasa. Kuma an tashi ɗauka, muna ba da shawarar a ɗauki wanda ya kasance an san zai iya ci ma taimakawa wajen haɗa kan 'yan ƙasa. Mu abin da muke buƙata zaben nan ya zama shine an yi amfani da addini wajen ƙara haɗa kan 'yan ƙasa, ba wajen wargaza kan 'yan ƙasa ba.
Tarihi ya nuna a jamhuriya ta ɗaya da sa Abubakar Tafa Abalewa ya yi mulki, Nnamdi Azikiwe shine mataimakinsa. A mulkin demokradiyya kuwa, yayin da Shehu Shagari ya yi mulki, Alex Ekweme shine mataimakinsa. Yayin da Olusegun Obasanjo ya yi mulki, Atiku Abubakar ne ya zama mataimaki. Bayan Musa Yar'Adua ya karɓi mulki kuwa, Goodluck Jonathan ne ya zama mataimakinsa. Da shi Goodluck Jonathan ya karɓi mulkin Najeriya kuwa, Namadi Sambo ya zama mataimakinsa. Har zuwa Muhammadu Buhari wanda Yemi Osinbajo ya zama mataimakinsa. Kan haka ne shi ma Reverend Stephen Panya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa ta ƙasa da ƙasa, ya ce ya dace a sami mabambantan addinai a shugabancin Najeriya domin tabbatar da adalci.
Gaskiya shine a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu, dole mu yi hankali kan zaɓe da kuma shugabanci, domin abubuwa da yawa sun zama abubuwan da suna kawo rashin jituwa da mata da hankali. Don haka dole a maida hankali a gan shugabannin da za a zaɓa mutane ne da zai kawo haɗin kai na jama'a duka. Don haka indai za a ɗauka shugabane, a tabbata cewa an samu Krista da musulmi ko musulmi da Krista. Amma a yanayin da ake cikin an ɗauka Krista da Krista ko musulmi da musulmi, gaskiya zai kawo matsala sosai. A lokacin da an yi wani zaben da an zabe musulmi da musulmi, wato shi Abiola da Gingibe, ai abu ma kamar Allah ya ce a'a, wannan bai kamata ba, sai har ma zaben an zo an kashe zaben, kada a nuna babanci, a nuna cewa muna tare. da Krista da Musulmi.
Tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Dasuki na Kande ya ce duba da irin matsalolin da suka dabaibayi Najeriya, ƙasar tana buƙatar jajirtattun shugabanni ne ba tare da la'akari da addinansu ba.
Ƙoƙarin da ake so a yi a yi bai kamata ne a cikin ƙasar nan domin a samu ci gaban ƙasar nan a tsatsaye da abubuwan tashe-tashen hankulan da ake ta yi ko ta ina. A tashe-tashen hankulan da ake yi da misali a arewacin ƙasar nan ai bai nasaba da maganar addini ba. Idan a gefen musulmi ne suke kashe musulmai da sauransu. Ƙoƙarin da ya kamata ne shi ne mu tabbatar da cewa an samu shugabanni ƙwararru. Ni dukansu ma kiristoci ne ba damuwa, dukansu kuma musulmi ne ba damuwa, a samu ƙwararru shugabanni masu adalci wanda za su taimaka al'umma a tsaye da wayannan tashe-tashen hankulan, sannan a kawo ci gaban ƙasa, a samu walwala a ƙasa baki ɗaya domin ƙasar ta ci gaba.
Ga Malam Salis Muhammad Abdulsalam kuwa da ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce nazarin ilimin addini da na boko za su taimaka wa 'yan ƙasar fita daga ƙangin jahilci da mafi yawan al'ummar ƙasar ke ciki.
Tun da ƙasar yawancin abin da ya shafi addini akan ɗauke shi da mahimmanci, wayansu ma gaba ɗaya ba su tabbatar da wani labarai ko wani abu in ba sun ji daga shugabannin addinansu ba, haka ma zaɓe. To ya kamata a samu ya kasance cewa shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki Krista saboda a samu zaman lafiya.
To da yake mutane yanzu hankalinsu ya fi karkata ne musamman ga addini idan an zo zaɓe, yawanci za ka ga ba a cika kula da waye ya cancanci wannan kujera ba sai batun a wani addini yake ɓangare yake. Kana ga ta ina muka samu kanmu a wannan yanayi ne?
Na farko jahilci, ba rashin ilimin boko ba, jahilci, ignorance na farko abin da ya jawo. Na biyu kuma talauci, kuma talaucin dama yawa ne ya kawo, mutane sun yawa amma kuma opportunities din ba yawa. Sai kiga mutane sai su je su jinginu jikin addini, sai su fake da addini suna neman sauki.
Kana ga ta ina 'yan Najeriya za su samu makansu daidaituwa na cewa ba lallai addini za su duba ba, ya kamata a dubi cancanta ne.
Inda za a yi maganar gaskiya fi sabilillahi ba wani boye-boye ba munafurci, addinin bai taimaka mana ba ta wajen zaben shugaba. Saboda waɗanda shugabannin addinai suka nuna sun amince da shi, ko da ba shi da abin da ya ba shi da cancanta sai kiga an masa shiru. A yau dole a ƙara bunƙasa ƙarfin ilimi ta fannin makarantu da sauransu saboda a rage jahilci. Saboda jahilcin ma ya hana mutane sanin ainihin mai addini yake ciki. In kana da isasshen karatu ko na Islamiyya ne ko na karatun boko, fahimtanka akan addini zai ƙaru. Saboda ba abin da za a gaya maka da ba za ka iya binciko shi ka karanta shi ka fahimce shi ba. Ya kamata yanzu ilimin zaman lafiya ya kamata a koyawa wayansu shugabannin addini duka addinan guda biyu, saboda furucinsu yana ƙara raba mu kuma yana tada zaune tsaye.
Al'ummar Najeriya dai na fatar samun shugabanni da za su kawo canji mai amfani ga zamantakewarsu, daƙile matsalolin tsaro da sauƙaƙe hauhawar kayan masarufi da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Yan kwanan da kawo jerin sunayen kasashen 32 da suka samu cancantar buga gasar kwallon kafa ta duniya da za a fafa ta kasar Qatar a shekara ta 2022. Kasashen ko su ne Argentina, Brazil, Ingila, Faransa, Spaniya da Belgium. Har ila yau akwai kasar Portugal, Jamus da kuma kasar Netherlands. Har ila yau dai akwai kasashen Uruguay da Croatia da Denmark da Mexico da kuma kasar Amurka. Sauran su ne kasar Senegal da Wales da Poland da Australia da Japan da kasar Morocco da kasar Switzerland da kasar Ghana da kuma hadaddiyar kasar Korea. Sai kasar Kamaru da kasar Serbia da kasar Canada, sai kasar Costa Rica da kasar Tunisia da kasar Saudi Arabia da kasar Iran da kasar Ecuador, sai kuma mai masaukin baki kasar Qatar. Har yanzu dai kan batun shirin wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022, kocin England Gareth Southgate ya gargadi Marcus Rashford da kuma Jadon Sancho cewa akwai yiwuwar sunansu ba zai kasance cikin tim din Ingila ba na gasar cin kofin duniya ta 2022. Ya shaida musu cewa su kara zagewa sosai muddin suna son su kasance cikin 'yan wasan da zasu taka ledawa a kasar Ingila a gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar Qatar. Sai kuma batun abin kunya da ya faru a hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, inda tsohon shugaba Michel Platini ya bayyana cewa lalle kam an shirya maguɗi a gasar kwallon kafa ta duniya shekarar 1998, inda yake ya yi katsalandan wajen tsara yadda timatimai za su kara da juna ta hanyar tabbatar da cewa kasar Faransa da kasar Brazil sun haɗu a wasan ƙarshe. Faransa, wanda ita ce ta ɗauki bakoncin kasar, sun fafata da kasar Brazil, wanda kuma daga ƙarshe Faransa ita ce ta yi nasara na lashe kofin. A halin da ake ciki dai, Michel Platini yana fuskantar shari'a tare da tsohon shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter kan batun rashawa da cin hanci. Idan muka dawo ga batun gasar kwallon kafa ta nahiyar mu Afirka, musamman Afirka ta yamma, za ku ji cewa 'yan wasan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 17, wato Golden Eagles, sun yi cin kacewa club din Black Starlets ta kasar Ghana da ci 4-3 a ranar da aka bude wasan a can kasar Ghana ranar Asabar 11 ga watan Yunin wannan shekara ta 2022. Wannan gabar gasar da ke gudana a kasar Ghana matakin farko ne da zai kai ga samun cancantar kaiwa ga shiga buga gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 17 da zai gudana a kasar Algeria nan gaba cikin wannan shekara. Zan karkare shirin na wannan lokaci ne da batun wasan tennis, inda za ku ji cewar Serena Williams ta bayyana aniyarta na shiga gasar Wimbledon na wannan shekara, wanda shi ne wasan da za ta yi na farko tun bayan watanni 12. 'Yan shekaru 40 da haihuwa, Serena ta sami nasarar lashe kofi na Grand Slam na mutum ɗaiɗai har sau 23, sannan kuma ta lashe kofin Wimbledon na mutum guda-guda har sau 7. Amma yanzu ita ce ta 1,208 a jerin sunayen gwanaye na duniya a wasan tennis. Abdulrahman Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To Maryam, a takaice dai, Birtaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Rasha a ranar Alhamis, wanda ke auna shugaban cocin Orthodox na Rasha saboda goyon bayan da yake baiwa yaƙin Ukraine. Kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a ƙuryar yankin nahiyar Afirka da ake kira Horn ya fi shafar ƙasar Somalia, inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan 16 na fuskantar matsalar karancin abinci.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.